وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Banye bude godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda cikin ikon sa ne da kaddarawarsa muka sake haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin kofar gidan marigayi Malam Muhammad Ali Ismail a wannan rana ta 8 ga watan Zulqa'ida hijrafiyayyen halitta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1446 wanda kuma yake daidai da 5 ga watan 5 kalandar Turawa shekara ta 2025 dan ci gaba da karatun littafin mu na Aqidatu Tauhid na Sheikhin Malami Salihul Fawzan Al-Fawzan idan ba manta ba wancan darasi da ya gabata mun shiga al-fasl ath-thani fasali na biyu wanda ke bayani akan ma'anar shahadataini ma'anar الشهادتين وما وقع فيهما من الخطأ da kuma abin da ke aukuwa cikin fahimtar wayannan ash-shahadatain na kuskuren fahimta na gurguwar fahimta da wasu suke yiwa wannan ash-shahadatain wa arkanihima da kuma rukunan su wadannan ash-shahadatain din wa shurutihima da sharudan su wa muktabahuma da abin da su din suke hukuntarwa wa nawaqidihima da kuma abin da ke warware ash-shahadatain to mun yi magana awwalan ma'anar shahadatain yau za mu tashi saniyan na biyu arkanu shahadatain shi din ma mun karanta ko wannan da mu tashi wa saniyan nabiyu arkanu shahadatain rukunan ash-shahadatain ma'ana wannan kalma ta la ilaha illa allah laha rukunani tana da rukune guda biyu kuma sune an-nafy wal ithbat korewa da tabbatarwa kamar yadda muka ce in an ce abu rukuni ne a cikin al'amari to abin ba zai cika ba sai da shi haka kuma in ka cire ɗaya ma to abin dai ba zai cika ba dole sai an kawo rukunan gaba ɗayan su dan haka tunda an ce annafai wal isbat to inda baka kore baka tabbatar ba to la ilaha illa allah ba ta cika ba haka inda baka tabbatar baka kore ba to la ilaha illa allah ba ta cika ba kenan babu makawa sai an samu nafyun wa isbat ka kore wani abu sai kuma ka tabbatar da wani abu farrukunul awwal rukunin farko annafy shine korewa la ilaha la ilaha in kace la ilaha bautawa ba Allah ba kenan in an ce duk abin da ake bautawa ba Allah ba ko malaika ka rika kake bautawa to kana bautawa min dunillahi in ka riki taurare kana bauta musu kana bautawa min dunillahi kai in ka riki wani manzo ma daga cikin manzannin Allah kamar yadda kristoci suka riki annabi Isa ka riki wani koma bayan Allah kamar yadda yahudu suka riki Uzairu ka in dai ba Allah ba to la ilaha rukunin farko yana wajabtar da kafircewa duk abinda ake bautawa ba Allah ba kenan yanzu ka kore dukkan shirka da nau'o'inta ka yarda zaka kafircewa duk abinda ake bautawa ba Allah ba war rukunu thani shi ko rukuni na biyu illa Allah to shi kuma yuthbitu yana tabbatar da annahu cewar la yastahiqqu al-ibadata illa Allah babu wanda ya cancanci bauta sai Allah babu wani abun bauta wanda ya cancanci bautar sai Allah mu gane nan in an ce ya cancanta ba wai babu wani abun da ake bautawa a tayu wasu sun riki ababen bauta to koda wani ya riki ababen bauta aljani ya rika ko mutum ya rika ko wani abu ya rika wannan abun da ya rika bai cancanci abauta mar ba, bai cancanci bauta ba. A baya mun karanta abubuwan da Ubangiji ya lissafo waɗanda suke cancantar da bautarsa, kamar halitta, kamar da Allah ya ce afaman yakhluqu kaman la yakhluqu, yanzu shin wanda ya halitta ya zama daidai da wanda bai yi ba? Kenan wanda bai yi halitta ba bai cancanci a bauta mar ba. To dukkan ababen da ake bautawa kuma bayan Allah, zaka samu ba su halittu walau dubaban ko da kuda ba. Allah subhanahu wata'ala wal khaliq, shi kadai ne yake halitta. Sannan wayujibu al'amalu bidhalik, kuma yana wajabtar da aiki da hakan. Wa qad jaa, haqiqa ya go ma'ana hadain ar-rukunai ne, ma'anar waɗannan rukunai guda biyu. To haqiqa ya zo fi kaseerin min al-ayat, a cikin ayoyi da yawa zaka samu aya ta zo, amma kuma a cikin ta akwai nafiyun akwai isbatun. Kenan ayar zaka ga tamu ta zo da ma'anar la ilaha illallah, sai ta mithlu qawlihi ta'ala, kamar fadin Allah madaukaki da Allah yace faman yakfur bi taguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati alwusta. To ka duba wannan ayar, Allah ce faman yakfur bi taguti, duk wanda ya kafircewa abubuwan da ake bautawa kuma bayan Allah, in ka kafircewa tagutu, to kalmar faqawluhu, fadin mutum man yakfur bi taguti, man yakfur bi taguti huwa al-ma'na ar-rukn al-awwal. Ai kaga wannan kafircewa wani abun bauta ne ba Allah ba. Kuma dama mun ce daga cikin ma'anar korewar wa yujabul kufr bi kulli ma yu'badu min dunillahi, yana wajabtar da kafircewa duk abinda ake bautawa ba Allah ba. Inde kace la ilaha, dan tarma ka kafircewa duk wani abun bauta inde ba Allah bane, to kayi watsi da shi, ba abin bauta bane, ba za ka bauta mar ba. To dan haka da Allah yake faman yakfur bi tagut, duk wanda ya kafircewa ababen bauta koma bayan Allah, kullu ma yu'badu min cewa ababen bauta koma bayan Allah, wa yu'min billahi sai kuma yayi imani da Allah, to huwa ma'anar rukunin sani. Bangaren wa yu'min billahi ya dauki ar-rukunin sani shine illallah, kamar kace in kace faman yakfur bi tagut wa yu'min billah, daidai yake da kace la ilaha illallah. Faman yakfur bi tagut la ilaha illa kauluhu, haka ma fadin sa Allah madaukakin sarki an Ibrahim alaihi salam, da Ubangiji yana magana akan Annabi Ibrahim, lokacin da Annabi Ibrahim yake gaya mutanansa, yace musu me, innani bara'un mimma ta'budun, innani lalle ni bara'un na barranta, ba ni ba abubuwan da kuke bautawa, na kafirce musu, ba zan bauta musu ba, ban yarda da bautar su ba. Sai kuma yace Annabi Ibrahim me, illa allazi fatarani, ba zan bautawa kowa ba sai wanda ya halicce ni, a cikin suratul zukhruf. Idan ka dauki ayoyin fadinsa innani bara'un mimma ta'budu, lalle ni na barranta daga abubuwan da kuke bautawa, ko ma'anan nafayu nan ya dauki ma'anar korewa ne fi rukunil awwal, arkunin farko. Wa qawluhu, da fadinsa kuma illa allazi fatarani, sai wanda ya halicce ni, ma'ana shi zan bautawa, huwa ma'anar al-ithbat, to ya dauki kuma ma'anar al-ithbat fi rukunin sani. Kenan guda biyu, ar-rukunul awwal an-nafy, ar-rukunus sani al-ithbat. Idan ka dauki rukuni daya ba tare da dayan ba, to la ilaha illallah za ta amfane ka. In ka tabbata, in ka kore, baka tabbatar ba, ba za ta amfane ka ba. In ka tabbatar baka kore ba, ba za ta amfane ka ba. Mun gane? Yawa. So kenan ko fassara kalmar zaka yi, dole kalmar, dole karmar ta dauki nafiyun wa isbatun, ta dauki nafiyun wa isbatun, ko fassara ta zaka yi. To dole kalmar ta dauki bangaren da take korewa, sannan bangare na biyu kuma ya tabbatar da bauta ga Allah subhanahu wata'ala shi kadai. To sai malam yace arkanu shahadatu anna muhammadar rasulullah, haka kuma bangaren anna muhammadar rasulullah, lallai annabi muhammadu manzan Allah ne. Idan muka duba bangaren farko na ashahadataini shine la ilaha illallah. To yanzu mun gane la ilaha illallah tana da rukuni guda biyu, shine ne korewa da tabbatarwa. Dole sai ka kore, ka tabbatar kafin kalmar ta cika sannan ta amfane ka. Kenan sai na ce da zaka kore, ka ki tabbatarwa kalmar za ta amfani ba za ta yi ba. Da zaka tabbatar ka ki korewa, kalmar za ta amfani ba za ta yi ba. To haka kuma in an zo anna muhammadar rasulullah, lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzan Allah ne, to sai ce laharu kunani. Ita ma wannan bangaren tana da rukunai guda biyu. Ta ya za ka fahimci waɗannan rukunai guda biyu? Shine ne abduhu wa rasuluhu wa huma. Kalmar cewar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam abdullahi wa rasuluhu, bawan Allah ne, suna kore at-tafrid. Kalmar kuma al-ifrat wa tafrid. Al-ifrat, in an ce al-ifrat, idan ka zo bangaren abin da ya shafi wato tauhidi, ko da ma ba tauhidi ba, in ka zo koda a islahi ne, ana nufin tajawuzul hadda, ƙetare iyaka ala wajhi ziyadati, ta fuskar yin ƙari. In yanzu misali sai aka ce ma da wannan bishiyar ka sare su, da ka zo ka tashi sai ka sare wannan, ka sare wannan, ka sare ta uku, to kai al-ifrat. Kai me? Kai ifrat. An gane? Domin kai kari, kai tajawuzul hadda, ka ƙetare iyakar da aka ce ka yi, iya abin da aka ce ka yi ka ƙara a kai. Mun gane al-ifrat ala wajhi ziyadati. To haka kuma at-tafrid shi ma yana nufin tajawuzul hadda, amma me ala wajhi nuqsan, ta bangaren ragewa, tawiyewa. In misali aka baka ce, to misali ga wannan bishiyar da wannan bishiyar ka sare su, da ka zo sai ka sare ɗaya sai ka bar ɗaya. Da al-ifrat dukka korarru ne cikin haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Sai ce maka wa ma'anar abdu huna, kaga ma'anar bawa anan. In an ce bawa ne, ma'ana bawan Allah, kai bawan Allah ne, ana nufin al-mamluk al-adi, wanda aka mallake shi yake yin bauta. Ai shi ne bawa. An mallake ka ana bautar da kai, ake shi ne ma'anar bawa. Ai annahu basrun makhluqun, shi annabi sallallahu alaihi wa sallam bawa ne, mutum ne ma'ana. Annabi sallallahu alaihi wa sallam mutum ne, makhluqun, wanda aka halice shi, mimma khalaqa minhu al-bashar, daga irin abin da aka halice sauran mutane. Mu gane nan. Annabi sallallahu alaihi wa sallam, in yanzu ka zo ka ce annabi ba mutum bane masalan, to a wani manzili za ka ajiye annabi? In ka ce manzon Allah ba mutum bane, to tunda in ka ce ka kore shi daga bashariya, to ai za ka nemo mara manzili. Idan ka ajiye manzon Allah a matsayin ba basharun bane, to za a samu ɗayan biyu, ko dai za ka yi al-ifrat ko za ka yi at-tafrid. In ka ɗaga shi matsayin mahalicci, ka yi al-ifrat. In ka tauye shi daga matsayin ɗan adam, ka mai da shi abinda bai kai ɗan adam ba, kai at-tafrid. Mun gane? Kenan matsayin da zaka ajiye manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shine matsayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ajiye shi. Da haka manzon Allah annahu basharu, nabi sallallahu alaihi wa sallam mutum ne, makhluqun, wanda aka halice shi, mimma khalaqa minhu al-bashar, daga abin da aka halice dan adam. Da irin abin da aka halice dan adam, da irin su aka halice manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. yajri alaihi ma yajri alaihi, yana gudana akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan irin abin da yake gudana akan basharu. Wannan baya nuna kamar yadda wasu suke kasa fahimta, in an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam basharu aka ce kai ma basharu, baya nufin kai da manzon Allah ɗaya kuke ko? Yanzu misali kace ni dan azare ne, sai aka ce mai martaba sarkin kasa gumma dan azare ne, amma a cikin goyon azare din da kana nufin matsayinka na dan azare da matsayin mai martaba na dan azare iri ɗaya ne? Ba iri ɗaya bane, ba iri ɗaya bane kwata kwata, yana da daraja a matsayinsa ta dan azare wanda kai din baka da ita. Amma inda za a je guri ga ka ga mai martaba ga sauran jama'a, sai aka ce mutanen azare tarakunansu da talakawansu su ware gefe, shi in idan idan mai martaba ba zai yadda ka kai shi miso ba, ko zai yadda sai da ka dauke shi kai shi miso ba, shi din da yana nan a matsayin dan mai, amma kuma a cikin yan azare shine jagoransu, ya fi su daraja, ya fi su girma, wa haka ba sallallahu alaihi wa sallam. Annabi mai tsira da amincin Allah basharu, amma kar ka dauka basariyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an kira shi basharun kamar yadda kai ma basharun kake, a'a, manzon Allah yana da wata daraja kasa kebantacciya wanda Allah ya kebance shi da ita, ya daraja shi, ya daukaka shi da ita, amma kuma daga ka cire shi a matsayin bashariya to lalle za a samu al-ifradu aw at-tafrid. Da haka ai qala kama qala ta'ala, kamar yadda Allah ya ce, Allah ya ce wa manzon Allah Annabi sallallahu alaihi wa sallam, qul, kace innama adatu tafsil ne, innama kaga abun sani kawai, lalle ni ana basharun mithlukum, ni mutum ne kamar ku. To anan ne in bid'a ba afa ganewa, ko kuma suke shigar da abinda ba shi ya kamata a shigar ba, kamar dai wancan misali ne da ne Annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce kace innama ana basharun mithlu, lalle abun sani ni mutum ne kamar ku, ma'ana ana makhluqum mimma khalaqa minhu al-bashar, ni ma an halicce ni ne da irin abin da aka halicci dan adam, ni ma jinsi ne a cikin jinsin ɗan adam, Allah madaukakin sarki ya halicce ni, Annabi ba mala'ika ba ne, ba kuma wata halitta ba ce, halittun da suke ƙasa da ɗan adam ba shi ba ne, Annabi ba huwa basharun, halittarsa halitta ce ta ɗan adam a cikin suratul kafir. Wa qad waffa sallallahu alaihi wa sallam al-ubudiyyata haqqaha, kuma haƙiƙa wa manzon Allah Annabi daga cikin sunaye ma da ake kiran manzon Allah, babu sunan da Annabi yake so kamar Abdullahi. Abdullahi ka jingina shi cewar shi bawa ne na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa madahahu Allah, kuma Allah ya yabi manzon Allah bizalika, da haka qala ta'ala, Allah madaukake ce, alaysa Allah bikafin 'abda, alaysa Allah, shi Allah bai isa ba, Allah bai zamanto ba bi kafin abdahu, wanda ya isar wa bawansa. Anan sai Allah ya jingina wa manzon Allah mai ubudiyya cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne a cikin suratul zumar. Haka kuma Allah ya ce alhamdulillahi, godiya ta tabbata ga Allah, anzala ala abdihi alkitaba, wanda ya saukar wa bawansa littafin alqur'ani. Nan ma dai Allah yana ƙara nuna Annabi sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne a cikin suratul kafir. Haka kuma Allah ya ce subhanallazi asra bi 'abdi, sarki ya tabbata ga ubangiji, allazi asra bi 'abdihi, wanda ya tafiyar da bawansa, wanda ya tafiya da bawansa, laylan da daddare, min al-masjidil haram, daga masallaci mai alfarma na Makka zuwa ƙarshen aya, ma'ana sai Allah ya ce bi'abita da shi, ko shi kadai ya cancanta da shi, ba a yi wa wani banda shi. To duk yadda kake ganin matsayin Annabi sallallahu alaihi wa sallam, da darajar da Allah ya mar, da girmama shi da Allah ya, da kuma wato
matsayin da Allah ya bashi ba zai kai matsayin ilahu ba. An gane? Ba dama abinda Allah kadai ake yi. Yanzu misali ka dauka roko addu'a, ana roƙon wani ba Allah ba, to ba dama ka roƙi manzon Allah. Idan kai roƙi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, to an samu al-ifrat, ka daga manzon Allah zuwa matsayin wanda ana iya roƙonsa, alhali wanda ake iya roƙo Allah ne kadai, ko ka rantse da shi dan ganin girmansa. Man kana halifan falyahlif billah, duk wanda zai rantse ya rantse da Allah. In ka ce na rantse da Muhammadur Rasulullah, to ba a rantsewa da Muhammadur Rasulullah, ana rantsewa ne dawa da Allah. To idan manzon Allah ba za ka rantse da shi ba, sai dai ka rantse da Allah, to yaya kake ganin wani shehu ko wani malami? Manzon Allah ba za ka roƙe shi ba, ba a roƙon kowa sai Allah, to yaya kake ganin wani shehu ko wani malami an roƙe shi? To kenan, daga ka wuce to an samu al-ifrat. An gane? Sai ya ce ila martabatin ibadatu marsubatu ibadatu lahu min dunillahi fastaghatha bihi min dunillah. Sai ka samu a cikin mutane akwai wanda suke neman taimako da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam min dunillahi. Ka nemi taimakon manzon Allah cikin abin da ba a neman taimakon kowa sai Allah. Wa talaba minhu, ka nemi wani neman wani abu, ma la yaqdiru alaihi illa Allah, abinda ba wanda yake da iko a kansa sai Allah. Misali lafiya ba mai ba da ita sai Allah. At-tafrid yayi ya rage darajar manzon Allah. In kai mutaba'a ga wani ba manzon Allah ba, to an samu at-tafrid, domin ka nakasa darajar manzon Allah, ka yi koyi da wani wanda ba shi ba, an samu at-tafrid. An samu at-tafrid domin da ka kawo wani wanda shi ma ba a bi shi, bayan wa? Bayan manzon Allah, wanda za a yi koyi da shi, bayan wa? Bayan manzon Allah. In misali yanzu aka ce ga wata bauta, sai aka ce wane ne wanan nan? Matsayin malami ne, matsayin sarki ne, matsayin kaza ne. Sai ya ce duk lokaci kaza sai ya shar'anta wata bauta, aka sa mata lada, aka sa mata lokaci, aka sa mata kaifiya. To yanzu in kai koyi da wannan, kai kuma da saninka, Annabi sallallahu alaihi wa sallam ba shi ya shar'anta ba. Shi Annabi in ya shar'anta ba a tuhumarsa, domin ba zai shar'anta ba sai da yardar Allah. Shi dama ba a zuciyarka ma ba za ta kawo maka cewar manzon Allah ya shar'anta, min tilqa'i nafsihi, daga karin kansa ba. A'a, shi Annabi ba la yantiqu anil hawa. To haka in an samu kai mutaba'a ga wani, to an samu at-tafrid. Mun gane? In ko za kai mutaba'a ga wani, to za ka samu shi mai irin wannan abun wa'tamada, yana dogaro ne alal arai, kan ra'ayoyi na ar-rijalu wal aqwal, da maganganu al mukhalifatu lima ja'a bihi, wanda suka sabawa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gode shi. In dai za ka yadda da ara, ra'ayoyi ko maganganu waɗanda suka sabawa abinda manzon Allah ya zo da shi, to su kuma za su jawo ka yi mutaba'a ga wani ba manzon Allah ba. In kai mutaba'a ga wani ba manzon Allah ba, za ka samu at-tafriqu fi haqqihi sallallahu alaihi wa sallam, rage darajar me manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To in ku kai haka, to lalle za a samu ka baka gane, ko kuma ka yi kuskure, ko kuma ka karya, ko ka gurgunta fahimtar ma'anar ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Mun gane? Domin abduhu wa rasuluhu wasu abubuwa ne guda biyu, yanfiyani al-ifrat wa at-tafrit, suna kori al-ifrat, suna kori at-tafrit. Sai ya ce wa ta'assafa, kuma za ka samu at-ta'assuf shi ma yana kama da al-ifrat. Ka samu mutum ya yi buta gona da iyaka, fi ta'awili, waran fassarori fi ta'awili akhbarihi wa ahkamihi, waran tawilin labaruka da manzon Allah ya kawo ko hukunce hukunce da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kawo, sai ka samu waran tawilin, sai a samu mutun sai ya koye kari ko ya rage ko makamancin haka. To in mutun yi haka bai gane ma'anar ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ba. Salisan, kafin mu shiga salisan, kenan dai a na biyun nan yayi magana kenan cewar kalmar la ilaha illa Allah tana da rukuni guda nawa? Guda nawa? Guda biyu. Annafayu wal ithban. Akwai korewa, akwai tabbatarwa. Da zaka kore baka tabbatar ba, bata cika ba za ta yi amfani ba. Da zaka tabbatar bata kore ba, bata cika ba za ta yi amfani ba. Haka in ka zo kalmar ashhadu anna muhammadar rasulullah shi ma tana da rukunani. Rukunanin kuma shi ne kauluna abduhu wa rasuluhu. Sannan su kuma abduhu wa rasuluhu yanfiyani tafritu wal ifrat. Mun gane wannan a cikin haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, to lalle shine babban abin da yake cikin ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Abduhu wa rasuluhu, abduhu wa rasuluhu yanfiyani al-ifrat wa at-tafrit. To da in bid'a sun gane wannan ko sun yadda da wannan ko ba su tsaya akan wannan, da du mujadalar da ake yi na abubuwa da ba a yi su ba, ba dama ka daga manzon Allah daga matsayin ubudiyya ka kai shi matsayi na sama da ubudiyya na ilahiya ko kuma na abun bauta, ka samu al-ifrat. Ba dama ka yi mutaba'a ga wani ba shi ba, in ka bi wani ba shi ba, kai koyi da wani ba shi ba, an samu at-tafriqu, domin ka rage darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Salisan, shurutu shahadataini. To waɗannan ash-shahadataini suna da sharuɗa. Kenan idan kowanne kowace kalmar shahada a matsayin la ilaha illallah tana da rukune naka iya ita. A matsayin me ashhadu anna muhammadar rasulullah tana da rukune a matsayin iya ita. In ka hada kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah su kuma suna da sharuɗa, ba rukune ba, akwai sharuɗa. An gane? Ku sai ce ma shurutu la ilaha illallah, sharuɗan la ilaha illallah. Waɗannan kam dukkan mun karanta su lokacin da muke karanta haqiqatul tauhid na Muhammad Hassan. Yace la budda babu makawa fi shahadati an la ilaha illallah, ciki shaidawa babu abin bautawa da cancanta sai Allah, min sab'ati shuruti, daga sharuɗa guda bakwai. La tanfa'u qa'iluha, ba za ta amfani mai faɗarta ba, illa bittima'iha, sai idan waɗannan sharuɗa sun haɗu sun cika. Wa hiya ala sabilil ijmal, in ka haɗa su a dunƙule su ne. Al-awwal al-ilm al-munafi lil-jahl, al-yaqin al-munafi lil-shakk, al-qabul al-munafi lil-radd, al-inqiyad al-munafi lil-tark, al-ikhlas al-munafi lil-shirk, as-sadis as-sidq al-munafi lil-kadhib, as-sabi' al-muhabbah المنافية لجدها وهو المي بغضاء. وأما تفصيلها أما تفصيل وأن شرطا فكما يلي شيني كمرة لذيذو. الشرط الأول شرط إن فرقه العلم. العلم سنن كلمة إن كدوه مسلمي ديوا ذاك ذكشي سب إن دبيار تكن لن مسلمي ba su da ilimin kalmar la ilaha illallah. Abinda suke sani kawai shine at-talaffuzu biha, shi kuma at-talaffuzu biha aw at-taraddudu biha ala tarfil lisan, ba shi yake nuna sanin ta ba. sai ka santa. Ai da Ubangiji yace ta'arifuni qabla an ta'buduni. Ma'anar ta'arifuni din al-ilmu ne li hadhihi al-kalima. Idan baka san kalmar ba, to ba za ka san Allah ba. In baka san Allah ba, to ba za ka san girmansa ba, barantana ka san abin da ya cancance shi da abin da ya koru gare shi. Da abin da ya cancance shi da rashin sanin girman Allah. Yana sanin wata rana ina iya tuna lokacin muna aiki a gidan biredi. Sai wani ya shine babba ne aka a gidan biredi. Sai ya taɓa wani daga cikin ƙananan ma'aikata. Sai ya ce na barka da Allah. Me duniya ma? Duniyan nan za a wayi gari ma za ta ƙare. Kwata-kwata ma babu ita. Kai! Kai! Sai da Allah sha wahala ya yi maka. Yadda Allah ya sha wahala a New York, kana nufin wata ran za a wayi gari babu ita, kaga wannan bai san waye Allah ba ne. Shi yasa shi girman New York ɗin da Makkan ya gani, sai ke ganin a wayi gari rana a tsaka a ce babu su, yace ka taɓa zuwa ibada? Yadda nake biya muku nan ba, wallahi that was 1991-92. Sai ka taɓa zuwa ibada? To shi yana ganin ibada fa ba rana ɗaya ka yi ta ba. Sai da ta daɗe kafin ta zama haka. Kuma a ce wai rana a tsaka babu ita, bai san girman waye ba, Allah ba. Shi yasa malam ya ce al-ilmu. Ai, al-ilmu bi ma'anaha, sanin ilimin ma'anarta, al-muradu minha, abinda ake nufi da ita, wa ma tanfihi, da abinda take korewa, wa ma tuthbituhu, da abinda take tabbatar da shi. To shi ilimin nan al-munazil li jahli bi zalik, wanda kuma yake kore baka jahilci da waɗannan abubuwa, ya kore ma jahilcin ma'anarta, ya kore ma jahilcin manufarta, ya kore ma jahilcin abinda take korewa, ya kore ma jahilcin abinda take tabbatarwa. Ma'ana ka santa, ka san manufarta, ka san abinda take korewa, ka san abinda take tabbatarwa. Qala ta'ala, Allah madaukaki da yana magana cikin Alkur'ani a cikin suratu Zukhruf, sai Allah ya ce illa man shahida bil haqqi. Illa sai dai man shahida bil haqqi, wanda ya shaida da gaskiya. Amma bayan ya shaida da gaskiya, sai Allah ce wa hum ya'lamun. Alhali suna masu ilimi, suna masu sani da abin da suka shaida a kan. Kamar ka ce kalmar wa hum ya'lamun tana kore man shahida da gairi haqqi. Ba dama a samu man shahida bil haqqi illa wa hum ya'lamun. Amma man shahida bi ghairi haqqin kenan sai ya zamanto wa hum la ya'lamun. Kenan wanda ya shaida da gaskiya, to za a samu ya san kalma, ya san abin da ta tattara, ya san waɗannan abubuwan da muka lissafa. Ai, shahida bi la ilaha illallah, ya shaida da la ilaha illallah. Wahum su ya'lamun, suna masu sani bi qulubihim, da zukatansu. Ma shahidat bihi alsinatuhum, abinda harsunansu suka shaida, abinda harsunansu suka faɗa. Falau na taɓa biha, da ba a samu mutum ya furci da kalmar shahada. Wa huwa alshalishi la ya'lamu ma'anaha, bi san ma'anarta ba, lan tanfa'uhu, ba za ta amfane shi ba. Li'annahu, domin shi lam ya'taqid ma tadullu alayhi, bai kudurta abinda kalmar take nuni a kansa ba. Kenan sanin ma'anar kalmar la ilaha illallah, to ya taso a wurin musulmi, ya zama wajibi a wurin musulmi. Ash-shartu tsani, sharadi na biyu, al-yaqin, shine ta kankancewa. In an ce yaqini, shine ya wuce yarda. Ta kankancewa, wanda babu kokonto, babu shakka. Idan mutum misali yanzu sai wani ya ma alkawari, sai ya ce ranar Asabar ka zo ka karɓi 50,000 da kwanan shinkafa 5, masalan, sai ka ce wa wani yaya kake ganin alƙawarin nan da ya mun? Sai ce ma to zai iya cikawa, to wannan ba shi da yaqini akan wannan dan, ba shi da yaqini. To kalmar shahada ba a mata haka. Amma idan ka ce ya kake ganin alƙace, ha ba ha ba ai kamar suna gidanka ne, to yana da yaqini akan sa. Ya samu tabbaci da yaqini, ya gama yarda da shi, haka ake so kai wala ilaha illallah. Samu kana da yaqini akan duk abin da ta tattaro, ta faɗa, ta ba da labari, ta ɗora mutane akan sa, baka da shakka, baka da kokonto. Shi kuma yaqini yana daga cikin gurbin da shi ɗan yake neman gurin zama. Ba wai ya hana ka yarda ba, a'a zai barka ka yarda, amma sai ya hana ka yaqini. Ta ya zai hana ka yaqini? Sai na bujurto ma da shakka. Yana bujurto ma da me? Shakka. In aka yi magana akan maganar lahira, akan maganar aljanna, akan maganar kabari, akan maganar sakamako, akan maganar kaza, akan maganar kaza, ta yarda. Amma a cikin zuci sai shi dan ya bujurto ma da tambayoyi. Kuma bu tambayoyin ba shi zai ma ba, kai za ka yi wa kanka. In ka bi tambayoyin, ka bi tambayoyin, a ƙarshen tambayoyin sai ya sa ma shakka. Wannan abun fa ba wai kai ba, ba wai ni ba, sahabun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya taba gaya wa manzon Allah mai tsira da amincin Allah, yace ya rasulullahi innahu layudrikuna, yace ya manzon Allah yana fariskar mu wani abu a cikin zuciyar mu, law takallamna bihi da za mu furki mai magana da shi, la kafarna, da mun kafirta. Sai kamar yana tambayar manzon Allah ne me matsayin wannan abun, sai annabi yace alhamdulillahi alladhi radda kaidahu fil waswasa. Annabi yace godiya ta tabbata ga Allah da ya mayar wa raddin shedan, ya mayar da kaidin sa, ya tsaya a waswasi. Kenan ba za ka tsira daga wannan ba, ba zan tsira daga wannan ba, amma me yake kore ma wannan? Shine al-yaqin. Duk abin da aka je aka dawo zuciyarka in tana kan yaqini, to za ka kore duk wani waswasi da karnin shedan. Da haka sai yace bi an yakuna qa'iluha, shine mai fadar ta ya kasance mustaqinan, yana mai sakankan cewa, yana mai cikakkiyar yadda, bima tadullu alaihi, da abinda kalmar take nuni a kansa. Fa in kana shakkan bima tadullu alaihi, in ya kasance yana da kokonto da abinda kalmar take nuni a kansa, lam tanfa'uhu, ba za ta amfane shi ba. Qala ta'ala, Allah madaukake yace innamal mu'minuna, lalle abin sani mu'minai na gaskiya sune wa alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu, sune waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa, thumma lam yartabu, sannan ba su shakka ba, ba su kokonto ba, ba su shakka ba, ba su kokonto ba, a cikin suratul hujurat. Fa in kana murtaban, in kuwa mutum ya kasance yana da shakka, kana munafiqan, to yanzu ya zama munafiki. Kinan anan kana iya fahimtar yadda munafurci yake iya shiga dan adam, kana iya tafiya a cikin al'umma da komai da komai, ana iya yin ayyuka da komai da kai da kai, amma idan a cikin zuciyarka akwai kokonto dangane da wannan kalma, da abinda ta zo ta faɗa, da abinda ta bada labarai a kai, to kana iya zama munafiqan, Allah ka tsare. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ذا الله من إلى دعمين شن الله يا فتا جواني دك إن صحبان سا ديرو يا ساميشي ينا تكيم وني كيوي سأ النبي يتشي دشي من لقيت دوان دك هاي دشي وراء هذا الهائد أبايا ونن كيوي يشهد أن لا إله إلا الله ينا من شيء داوا باب أبو بوتا وادا تنتنتا في الله mustaqinan qalbahu, zuciyarsa tana da mai yaqini. Fa bashirhu bil janna, kamar sa bishara kawai da aljanna. Kamar annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ya mutu akan la ilaha illallah yana da yaqini, yi masa bishara da aljanna amma yana da laifuffuka Allah zai iya yafe mar shi nan yakini iya da tasiri shi muhallinsa ba baki bane ba ida bane muhallinsa zuciya ne kai ɗaya ne kai da ita a can cikin zuciyarka ne ba wanda ya sani sai wanda ya zuciya mun gane na'am الحديث صحيح كما أن الحديث هنا إن جنتش فمن لم يستيقن بها قلبه وده دوز يتيرسا وتسامو يكيني جمد وانن كلم ربا كينانش يكومي عيكي لم يستحق دخول الجنة بي كنتنشي شغاء الجنة بزي شغاء الجنة با شيسا والله مطي جرمم فنگرم بوتا كسين جرمم بوتا انشي بوتا da take kewa bawa aljanna kace 75 ko 80 dinta cikin tauhidi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba ga yawa sahabbai yace ku sani fa Abu Bakar radiyallahu anhu bifi ku da yawan salla ba bifi ku da yawan azumi ba bifi ku da yawan sadaka ba bifi ku da yawan kaza ba bifi ku da yawan kaza ba amma yafi ku da gaskiya kata Allah da manzansa ne a cikin zuciya da yakini yafi kuma wannan girman yakinin da yake ransa shine ya daga darajarsa sama da taku kuma nan zamu tsaya zamu tashi a sharɗi salis al-qabul al-munafi lirradd kaga subhanallah o mai aiki ne aiki sai ke to ba a biya mu anan duniya ko sai an je lahira yata ke dai karba nan din mana an tuci sama da ku in an je can ana ta suwa yake da tauku kaga ba shi da yakinin lahira ne bai santa bane da ya santa da ya san ubangiji la takfa alaihi khafiya ba wala kabiratan illa ahsaha daka lalle kar su kuma wayannan sharuɗa da kake gani idan muna bin su a hankali abinda yake tabbatar da su sune al-aqwal wal a'mal in baka da yakini a ranka magana tana iya tabbatar da baka da yakini kana iya yin magana da take nuna baka da yakini akan kalmar duk abin da Allah ya ma alƙawari ko ya tsoratar da kai a kansa in kai wata magana da take nuna rashin cikakkiyar gaskata wannan alƙawarin ko rashin tsorata da wannan abin da aka tsoratawar to rashin yakini ne ya jawo Allah ka azurta mu da riko ga wannan kalma cikakken riko Allah madaukakin sarki ka azurta mu da tauhidi inda muke da matsaloli a kansa ubangiji Allah ka ganar da mu Allah madaukakin sarki ka zamanto mai yafiya a gare mu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma antal haqq wa dikal haqq la ilaha illa anta al awwal al akhir wa al zahir wa al batin alladhi huwa bi kulli shay'in alim. Azu an sanar akwai daya daga cikin matan ƴan uwan mu akwai wani ranar cin masalihu kan mala Abu Bakar Jalam akwai matarsa tana General Hospital Azare can alƙwara kenan ba ta da lafiya kuma tana da buƙatar jini an sanar da zuwa kan duk wanda yake da group of positive to da Allah ana so ya je asibitin alƙwara amma kafin ya je ya samu wakilan da abin yake hannun su kamar Abu Bakar dan yaro a unguwar mu su ne za su kai ka su hada ka da waɗanda za su je a dauki jinin amma sai wanda yake da o positive kuma yake da cikakkiyar lafiya da za a dauki jinin sa lafiya kuma ba 20 bane yanzu muna iya zuwa ni da arama a dauki jinin sa a barnawa Allah kuwa eh a aike ne wallan jini in ba kara ma ba dauki na yawanci mu a laboratory ana cewa wanda duk ya kai shekara 50 ma bai kamata ka dauki jinin sa ba wanda ya kai 50 ma in ba yana da cikakkiyar lafiya mai kyau ba to bai kamata a dauki jinin sa ba ya kamata wanda za a dauki jinin sa ya zama to under 50 amma kuma in mutum ya kai 50 yana da lafiya mai kyau ana iya daukan jinin sa amma shi ma daga ya haura 55 to a bar shi da kayan sa to ubangiji Allah ya warkar da ita amin malam sosai makuwa sosai makuwa sosai makuwa سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.